الله رب العالمين غودياتا تبتا الله سبحانه وتعالى منا غودي والله سبحانه وتعالى وندي شر انت وباي نيمن كسانشي زوا غريشي تا حنير يانك ابو ليا سنة أبنجي سبحانه وتعالى يا حد ونن بوتا دم في جرمي عبادة ود إتتش سلا أتكن القرآن من جرما الله يأمرت النبي محمد صلى الله عليه وسلم دم دك ونم إيماني توا أي سلا دن الله كم أيانك دن الله إلى من شيدا وباب أبن بوتا بسكة تنتا سي الله سبحانه وتعالى شي كدي إلى شيدا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم bawan Allah ne manzon Allah ne zabebben Allah ne akan dukkan halittu gabaki daya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da sahabban shi da dukkan wanda ya bi shi zuwa tashin kiyama ƴan uwa musulmi abinda ake ce walayya shine abinda ake yankawa ko abinda ake gabatarwa na abinda ya shahi dabba daga cikin dabbobi waɗanda suke na ni'ima wanda ake kusantar da wannan dabbar a yankata dan neman kusancin Allah subhanahu wataala layya asalinta yana cikin alqur'ani mai girma kamar da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi bayani akai kuma kamar yadda al'ummar musulmi ta yi ijma'i akan shi ubangiji subhanahu wataala yake cewa fasalli li rabbika wanhar kai salla dan ubangiji subhanahu wataala wanhar kuma li rabbika kai yanka dan Allah kar kai dan ahwadi kar kai dan cewa kai kaza a wannan aikin da zaka yi zaman to dan Allah ne zaka yi tsakaninka da Allah wannan shine wajibin dukkan mutum musulmi ikhlasi dole sai ya shigo ciki hadisin Anas ibn Malik Allah kadir da a gare shi yake cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin yana yanka ko kuma yayi layya da raguna guda biyu waɗanda suke masu kaho manya mazalla ya dora tafin kahon shi a saman wuyan wannan dabbar mazalla ya yanka wannan dabbobin guda biyu da hannun shi sallallahu alaihi wasallama wannan ta bangaren hadisi kenan sannan kuma malaman duniya kakaf sun yi ijma'i akan cewa lalle layya wani abu ne da yake addini ne saboda ga qur'ani ga hadisi ya zo bayani akan shi sannan layya tana da hukumci ko kuma a ce hikma da ta sa ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta ta daga cikin hikmomin yin layya abu na farko akwai at-taqarrub ila Allah neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda Allah ne yace ayi kina in kai ka nemi kusancin Allah subhanahu wataala ta hanyar zubar da wannan jinin da za a yanka sannan hikima ta biyu daga cikin abin da shi tarbiyya da zamu samu a cikin layya akwai tarbiyya ta bautar da bayin Allah akan su yi aiki dan Allah ya zamanto wannan bautar da zaka yi ta ne dan Allah subhanahu wataala kuma kana neman lada a wajen Allah shi yasa cewa Allah yake cewa kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ka fada musu cewa da sallarka da abin da ya shahi yankanka da rayuwarka da mutuwarka waɗannan abubuwa gabaki ɗaya mallaka ne na ubangiji subhanahu wataala sai ka ce la sharika lahu Allah baya da abokin tarayya a cikin wannan dan haka duk wanda zai layya ya tsarkake niyyar shi kar ka ce zaka yi ne saboda dai kar da diyanka su ga wani yayi su busi ba a kai dan Allah subhanahu wataala wannan shine abin da yake wajibi akan ka sannan abu na uku daga cikin hikimar da ta sa aka shar'anta layya akwai shelanta kalima ta la ilaha illallah saboda waɗannan kabarbari da ake a cikin waɗannan kwanaki sannan kuma da ambaton Allah da ake yi lokacin da aka zo yanka bismillahi wallahu akbar wannan duk iya daga cikin hikimar ubangiji a cikin shar'anta layya haka kuma akwai ciyar da waɗanda suke basu da wanda suke mabukata a basu sadaka a taimaka musu agaza musu wannan iya daga cikin hikimar ubangiji cikin shar'anta layya abu na biyar akwai yalwata wa iyali ta bangaren da ya shahi abinda za su ci wanda wannan abinda za su ci kuma shine nama iya daga cikin mafi girman abinda yake gina gangan jikin dan adam Allah sai ya mana wani mausimi guda a shekara mafi yawa da izinin Allah koda mutum bai samu yayanka ba to zai dan samu abinda zai sa a cikin bakin shi wannan duk iya daga cikin hikimar ubangiji abu na shidda godiya ga Allah subhanahu wataala ta hanyar amfani da dukiyarka zaka cire wani kaso na dukiya ka sai wannan dabbar ka yanka dan Allah kaga wannan ma tarbiya ce mai zaman kanta wannan kadan daga cikin hikima da ta sa ubangiji subhanahu wataala shar'anta layya sannan hukuncinta sunna ce wadda take muakkada dukkan malamai sun yi magana akan ta dubi zuwa ga dalilin da yazo akan ta duk wanda Allah ya bashi daman da zai yanka dole ne ya yanka sannan lokacin yanka yana farawa daga lokacin da aka kammala sallar idi a inda kai idi ya zama to an kammala idi to koda wan suna idi su kammala ba kana daman da zaka je ka yanka kuma nan da aka ce idi ba ana din har sai an kammala wannan hudubar da ake bayan sallar idi ba daga an kare sallah lokacin yan kai fara daga lokacin idan mutun ya yanka yayi koyi da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama hadisin al-Bara ibn Azib Allah kada yarda a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abinda zamu fara wannan kwanan namu ko kuma wannan wunin namu na 10 ga watan Zulhijja zamu fara yin sallah manzo Allah ce sai mu koma gida mu yanka dabobin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mana duk wanda yayi haka yayi sallah ya yanka dabbar shi manzo Allah ce faqad asaba sunnatana haqiqa wannan mutumin ya dace da karantarwar mu amma kuma man nahara qabla as-salat wanda ya yanka kahin sallah yace tunda dai yau ranar 10 ce bari in yanka ta sannan in je idi to manzo Allah yake ta in ka yanka wannan nama ne ka gabatar wa iyalinka baya amsa sunan layya in Allah hore maka a lokacin samu wata dabba ka yanka ta bayan an kammala sallar idi wannan kwanaki na yanka suna jayuwa kusan kwanaki guda hudu ake ana yanka na farko 10 ga sallah 11 ga sallah 12 ga sallah 13 ga sallah idan baka yanka a ranar hari ba Allah baka a kwana na biyu sai ka yanka ko kwana na uku ko kwana na hudu har zuwa fadawar ranar 13 ga wata na Zulhijja daga wannan lokacin kuma kwanakin abin da ya shafi yanka sun riga sun kare sannan wajen yanka wannan dabba abin da ake bukata ga mutum mai imani idan ka zo yanka ta lasiya ma idan ya zamanto tana daga cikin saniya ko abin da ya shafi kankanan dabobi to zaka kwantar da ita a bangaren ta na hagun kenan za ta huskanci alqibla in ta huskanci alqibla sai ka dauki kafanka ka dora saman wuyan dabbar yaso kuma daga lokacin sai ka sa wuka sai ka bismillah wallahu akbar kana daman da zaka kara allahumma hadha minka walaka Allah wannan daga gare ka ne zuwa gare ka kenan dai tabbatar da mi ikhlasi yi dan Allah subhanahu wataala kenan in ka takaita akan bismillah wallahu akbar yanka yayi niyya kuma dama tana cikin zuciya sannan kuma abinda yake wajibi ga mutum musulmi ya sani cewa a lokacin da aka gabatar da dabban layya wanda ya zo ya maka wannan aikin bakka da ƴancin da zaka biya shi da wani abu daga ciki ko ka ce doki kai da fata ko kuma ka ce doki kaza a babu wannan damar kawai biyan shi zaka yi daga zunzurutun kudinka amma balaihi zaka iya daukar wani kaso ka bashi a matsayin sadaka wanda da niyyar ta sadaka amma ba abin da ya shafi biyan shi ba dan haka ba a biyan mahauci daga cikin naman layya wannan baya halatta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ya ambata a cikin hadisin ali ibn abi talib sannan banda wannan daga cikin abin da yake isarwa a bangaren layya sune waɗannan dabobin na ni'ima ko ya zamanto raqumi ko ya zamanto saniya ko ya zamanto dangin tumaki rago ko kuma ya zamanto dangin awaki waɗannan su suke yin layya duk abin da ba waɗannan ba baya yin layya da haka wani kaza wani agwagwa wani wane ne wannan ba sa layya ba sa daga cikin abin da ake ambata wa cewa bahimatul an'am sannan kalan abin da wajen yanka wannan wajibi ne mutum musulmi ya sanya tsoron Allah a ciki ya zamanto dan Allah akai kar kai saboda nuna kasaita ko nuna isa ga wanda ya kiwata dabobi ko ga wanda ya sai dabobi masu tsada kar ka bata lokacinka bangaren da ya shafi yardar da mutane ko gamsar da su ko kuma nuna musu a cikin abin da ka ware dukiyarka ka saya ka tsare zuciyarka ka tai wasa da kai kar ka sake riye shigo saboda wannan abin zaka ga kaman gasa kuna makamancin wannan wajibi ne mutum mai imani ya kiyaye dukkan aikin ibada yana da hatsari kwarai da gaske wajibi ne mutum mai imani ya kula ya zamanto zuciyarka ka rike ta ya zamanto kai ne dan Allah subhanahu wataala sannan wa musulmi bangaren da ya shafi dabobin da zaka yankan nan idan zamanto karamar dabba ce zaka iya sayar karamar dabba da kai da iyalin gidanka gabaki daya amma baya halatta za a yanka rago ko tumkiya ko akuya ko dan akuya a ce bari ayi cikaro cikaro wannan baya halatta a ce misali dani da kai zamu hada za ka jika musu in ka jika musu mu sayar agon jika 100 mu yanka murbi mun yi layya a dole sai dai daya ba daya jika musu iya saya wannan layyan wane ce amma karkashin ka kuma ya sa iyalinka ko ko sa wanda kake so a cikin mutane amma zance a hada a bangaren da sha kankanan dabobi wannan baya halatta hadawa yana zawwa a cikin abin da ya shafi manyan dabobi ko ya zamanto raqumi namiji ko mace ko kuma saniya ta miji ko mace wannan za a iya hadawa mutum bakwai mutum biyu za su iya hadawa uku za su iya hadawa hudu biyar shida kololuwan shi mutum bakwai su hadu misali su sai sa guda su yanka layye su ce wannan duka ta amsa sunan wani yayi layye wani yayi amma karaman dabba baya halatta azu a taru akanta sai dai ta wadaci mutum da shi da iyalin gidan shi ka yanka dabba guda ɗaya kuma ka sa duk wani wanda ke kasanka ya shiga cikin wannan dabba sannan banda wannan bangare mafi karancin abin da ya kamata mu kula da shi ta bangaren da ya shafi dabbar da zamu yanka wanda wannan shi yana da muhimmanci mafi yawa kawai ana duba koshin dabba wanda iya da kyau amma a rika kiyaye shekarun dabba ko watannin da ya kamata ta kai inda za a yanka ko kuma bata kai ba idan zaman to rago ne ko tumkiya waɗannan guda biyu duk inda suka samu wata shidda ana iya yanka su rago tumkiya suna da wata shidda in suka yi wata shidda ana iya yanka su amma dan akuya da akuya sai sun cika shekara guda sai sun cika shekara guda abin da ya shahi saniya ita kuma sai ta cika shekara biyu tur abin da ya shahi raƙumi kuma sai ya yi shekara biyar wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye ta bangaren da ya shahi dabbobin da za mu yanka kenan kai da zama to kawai jayewa za ka yi ka yanka wannan iya daga cikin abin da la'alla zai iya sanya zaman to layyeka ba ta yi ba kamar yadda hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana haka mazala ke cewa arba'un la tujzi'u fil adahi akwai abubuwa guda hudu waɗanda ko da an yanka su ba su wadatar ba ba layya kai ba ka dai yanka dabba ka ci nama na farko daga cikinsu ita ce al-awra'u al-bayyinu awruha ita ce dabba wadda ta kasance makamniya ko kuma mai ido guda awra mai ido guda wanda aka zo kusan idan aka bi musa za a gane shi kyam a tsaye babu alaman cewa tana gani to irin wannan dabbar ko an yanka ta ba a yi layya ba to min babi aula kuma dabbar ta zama to makamniya ce ma gaba ɗaya idanun guda biyu duka ba sa gani wannan shine bangare na farko bangare na biyu mazala ke cewa wal maridatu al bayyinu maraduha dabba mara lahiya wadda daga an kalle ta an san bata lahiya sai ka ce to shikenan tunda yanzu lokacin layya zo bar a gabatar da wannan dabbar a wuce wajen to Allah baya amsan irin wannan wajibi ne dabba ta zamanto lahiyanta law amma dan lahi rishin lahiya sama dan karamin rishin lahiya wannan baya hanawa kenan mazala ce al bayyinu maraduha wanda rishin lahiyanta ya bayyana duk wanda ya kalle ta kai sai wannan dabba batar lahiya abu na uku da ya kamata a kiyaye wal arja'u al bayyinu zalahuha ita ce gurguwar dabba wanda gurguncin ta ya bayyana ba dingisa ba gurguwa wadda aka sa ta cikin dabobi ana tahiya za su iya wuce ta bata iya kamo musu bata iya cin musu to wannan kaga gurguncin ta ya bayyana irin wannan bata wadatarwa bangaren da ya shahi layya amma dan dingisawa ko an kulle shi ya ji ciwo yana dingisa wannan baya hana a yi layya da ita na hudu na karshe mazalla sallallahu alaihi wasallam ke cewa ita ce dabbar da take bata da mai bata da bargo kenan dabbar da gataga kamanta da zaman to kusantar da ita zuwa za a yi zuwa ga Allah sai ka ce bari a kamo wagga ita ma yanka ta saboda dai layye ne za a yi shikenan ai ubangiji subhanahu wataala baya renawa dole ne ka samu dabba mai kyau dabba wadda take ta amsa sunan dabba a lokacin ka kusantar da ita zuwa ga Allah lada kake nema aljanna kake nema wajibi ne mutum ya rika tuna irin waɗannan abubuwa a lokacin da zai yi wannan gaba ta ƙarshe yan uwa akwai abubuwan da ake sanyo su cikin bangaren da ya shahi bangaren layya wanda kaɗan daga cikinsu irin yadda ake kasa dabba a lokacin da aka yanka ta ana cewa dole sai an kasa ta kashi uku kashi ɗaya kaci kashi ɗaya kyauta kashi ɗaya sadaka babu wani dalili na addini da ya tabbatar da wannan za ka iya samun mutumin da gidan shi tabarakallah masha Allah an samu dabba yar ƙarama an yanka kaga la'alla ma waɗanda suke gidan su ma a karan kansu la'alla ta musu kaɗan kuɗa makamancin wannan to kaga babu wani da ya tilasta musu sai an kasa ta kashi uku ya zaman to ɗaya za su ci sauran kuma sadaka da kyauta babu wanda ya wannan bayanin dalilin da ya zo akan wannan kamar yadda muhammad nasiruddin al-albani yake cewa dalili ne mai rauni ba a iya kafa hujja da shi a ɓangaren wannan da haka kenan wannan magana ce da take ba ta da rusassan magana ce sannan haka daga cikin irin waɗannan abubuwa keɓance dabban layya ga mutumin da yake mamaci abinda malamai suke hoɗi duk da wasu ba da halaccin ana iya yi amma layya ɗaya take da sauran ayyuka na ibada wanda yake raye shi Allah ɗora ma a daidai lokacin da babu laihi mutum misali ya rasa nashi zai iya yanka dabba da sunan cewa Allah ya kai ladan wannan dabban zuwa ga nashi wanda ya mutu a matsayin sadaka wannan ba laihi bane ba amma da sunan layya ibada ce wadda Allah ya ɗora wa waɗanda suke rayayyu in kaga an ba mutumin da yake macece to sai in addawale a bakance yayi cewa zai yanka dabba ko bai yanka ba Allah ya ushare shi yanzu nan dole sai an biya shi wannan sune kadan daga cikin abubuwan da ya kamata mu kiyaye bangaren da ya shafi wannan lokaci mai albarka fatan mu Allah subhanahu wataala ya kai mu lokaci lahiya sannan kuma azumin arfa zai kasance a ranan talata da izinin Allah zai kasance ranan talata farallan shi duk mutumin da ya azumci wannan wuni guda daya zai samu kankaran zunubai na shekara biyu shekarar da ta wuce sannan kuma da shekara mai zawa kaga ba karamin garaba sa bane ba sannan Allah ne ya ma wannan al'ummar wannan gatan saboda kaga na farko shekarun da muke a cikin rayuwa ba su da yawa mazalla yake cewa amaru ummati ma baina 60 wa 70 shekarun al'umma ta yace tsakanin shekara 60 zuwa shekara 70 amma a can al'ummomin su gabace mu sai mutum shekara 300 wani ya 400 wani shekara 900 yana bauta wa Allah kaga babu yanda za ka iya cin musha bangaren da ya shafi bauta in ba irin wannan garaba saboda Allah ya ajje a cikin al'umma ta mu da haka mu yi kokari mu jure mu zama tun masu kokari wajen bibiyar irin waɗannan abubuwa na alheri fatan mu Allah subhanahu wataala ya amsa mana gabaki daya kuma Allah ya kai mu lokacin lahiya ko mu ila salatukum yarhamukumullah